Hassan Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis 23 ga watan Yuni a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa yayin da ake fuskantar karancin man fetur a wasu sassan Najeriya, ciki har da babban birnin tarayya Abuja. Masana na ci gaba da duban hanyoyin magance matsalar, wanda wasu ke gani ke da nasaba da yakin Russia da Ukraine.
Ai ba magana tsadan mai ba, ai nan gaban ruwa ma an bai wasa ba sai ya ƙara tsada. Domin hanyoyin da za a bi a tafi da kayayyakin masarufi zuwa kasashen duniya, hanyoyi sun dade magana wannan crisis da ake da Russia. To magana petrol din nan kuma sai an yi kewaya da shi ka hanya ta hu.
Bayan haka za ku ji cewa kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari sun kalubalanci yunkurin gwamnatin jihar Kano na gina shaguna a harabar wasu makarantun sakandare da na firamare. Suna gani hakan na iya ƙara kasar harkar ilimi a jihar.
Wanda isa inda kudin za su shiga kuma waɗannan kantinan suwa za a ba siyar da su za a yi. Mutanen gari ne waɗanda suke ɗan gata da suke da iyayen gida su za a siyar wa. Sannan fi sabilillah ta waje ko ina sai a yanka ayyukanki ba ci gaba ba ne a ƙasa.
To muna tafi da ƙarin bayani bayan labaran duniya, sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Kungiyar Taliban a kasar Afghanistan ta nemi agajin kasa da kasa yau Alhamis a daidai lokacin da kasar wacce yaki ya daidaita ke kokarin tunkarar bala'in girgizar kasa da ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 1,000 da jikkata wasu da dama tare da lalata gidaje kusan 2,000. Girgizar kasar mai karfin maki 6.1 ta afka ne a gabashi da kudu maso gabashin kasar Afghanistan da kan iyakar Pakistan a safiyar jiya Laraba. Jami'ai sun ce bala'in ya binne iyalai baki daya da suka hada da mata da kananan yara a karkashin baraguzan gine-gine da ke lardunan Paptika da Khost da suka fi dama da bala'in. A ranar Alhamis ne kotun kolin Amurka ta yi fatali da dokar takaita mallakar bindiga a birnin New York a wani babban hukunci da ta yanke na kare haƙƙin mallakar bindiga. Ana sa ran hukuncin wanda alƙalan kotun 6 suka amince da shi yayin da 3 suka nuna adawa zai bada dama ga mutane da yawa su rike bindigogi bisa doka akan titunan manyan biranen kasar ciki har da New York, Los Angeles da Boston da sauran wurare. Kimanin kashi 1/4 na al'ummar Amurka na zaune ne a jihohi da ake sa ran hukuncin zai shafa. Matakin farko da babban kotun kasar ta yanke kan bindiga cikin fiye da shekaru 10. Hukuncin ya zo ne a daidai lokacin da majalisar dokokin kasar ke aiki tukuru kan dokar takaita mallakar bindiga bayan harbe-harbe da aka yi a jihohin Texas, New York da California kwanan nan. Amurka na fada da karfinta na gwajin cutar kyandabiri wato monkeypox ta hanyar tura ayyukan gwaje-gwaje a dakunan da ake gudanar da bincike na 'yan kasuwa 5. Ma'aikatan lafiya da ayyukan jama'a ta fada a ranar Laraba cewa wannan mataki zai fada da karfin gwaji a duk fadin kasar tare da sanya gwaji mafi dacewa da samar da sauki ga marasa lafiya da masu gudanar da ayyukan kiwon lafiya. Ana sa ran a farkon watan Yuli masu ayyukan kiwon lafiya za su fara gudanar da gwajin wannan cuta ta kyandabiri a dakunan bincikensu kamar yadda hukumar ta fada. Ya zuwa ranar 3 da ta gabata, cibiyar kare yaduwar cututtuka ta CDC a Amurka ta ce an samu mutum 142 da suka harbu da wannan cuta a Amurka tun bayan billarta a tsakiyar watan Mayu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an mayar da hanbarariyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi zuwa wani gidan yari a babban birnin kasar a ranar Laraba. An mayar da shari'ar da ake yi wa Suu Kyi daga kotu zuwa wani sabon gini da aka yi a farfajiyar gidan yari da aka mayar da ita. Ana tuhumar Suu Kyi da laifuka akalla 20 tun bayan da sojoji suka kwace mulki daga hannunta a farkon shekarar 2021, amma ta musanta dukkan zargin da ake mata. Kasashen yammacin duniya sun yi kira da a sake ta yayin da sojojin kasar suka ce ana yi mata shari'a ne bisa ka'ida da wata kotu mai zaman kanta ta shimfiɗa. za a gurfanar da wasu jami'an lafiya 8 a gaban kotu kan zargin laifin sakaci da suka yi wanda yayi sanadin mutuwar shahararren dan wasan kwallon kafa Diego Maradona yayin da ake masa magani bayan wata tiyata da aka yi masa. A ranar Laraba ne wani alkali ya bada umarnin a gudanar da shari'ar kan zargin kisan kai da mutanen 8 din suka yi waɗanda suka hada da likitan iyalin Maradona da ma'aikatan jinya bisa hujja cewa sun nuna sakaci kulawa da suke masa lamarin da yayi sanadin mutuwarsa a watan Nuwamba 2020. Ya zuwa yanzu dai ba a saka ranar da za a fara shari'ar ba. Maradona ya mutu yana da shekaru 60 a lokacin da yake murmurewa daga wata tiyata da aka yi masa a kwakwalwa saboda matsalar daskarewar jini da yake fama da ita bayan shekaru da dama da ya kwashe yana fama da matsalar amfani da hodar iblis da shan barasa. An gano cewa ya mutu ne sakamakon matsalar bugun zuciya.
Suleiman Yaro da ta karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu lega bangaren rahotanninmu. Kwararru a harkar man fetur suna ta muhawara akan yadda za a magance matsalar karancin man fetur da ke addabar 'yan Najeriya a yanzu. Suna gani matsalar ta samo asali ne daga yakin da ake tafkawa tsakanin Russia da Ukraine. Kuma a cewar su ba za a ga saukin ta a nan kusa ba sai an sake salo a harkar gudanar da batun man fetur a kasar baki daya. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin lamarin ga rahoton da ta aiko mana.
Karancin man fetur ya kara kamari a babban birnin tarayya da sauran sassar kasar, lamarin da ya sa masu ababen hawa ka shafa sa'o'i a gidajen man fetur har da ya sa wasu na kira ga gwamnatin tarayya ta amince da karin farashin man fetur. Amma kungiyar dillalan man fetur ta kasa a ta bakin mataimakin shugaban kungiyar Ibman ta kasa Abubakar Mai Gandi ɗakin gari ya ce ba su amince ƴaƴan kungiyar su yi karin kuɗi ba sabanin yadda wasu ƴan kasuwa suka kara kuɗin man a wasu manyan garuruwa ba tare da izinin hukuma ba.
Mu bamu gama al'umma cewa su kara kudin mai ba, har yanzu mai din yana nan kamar yadda gwamnati ta ce a sayar da shi naira 165. Sai dai abinda yayi zafi a nan shine mu kanmu yanzu wuraren da muke dauko wannan mai suna saida mai din akan 170. Idan kije ki bincika a Lagos ko a Wori ko a Port Harcourt, abinda ainihin private depot owners ke saida mai kenan.
Amma ga shugaban kungiyar Ibman ta Kaduna Alhaji Abdul Fattah A Murtala ya ce layuka da suka yadu a kasar na da alaka da matsalar makamashi a duniya da aka kwashi watanni hudu ana fama sakamakon yakin kasar Russia da Ukraine.
Wannan wahalar mai da yake faruwa a Najeriya ba Najeriya kai ba duk duniya ne gabaki daya saboda wannan matsaloli da ya faru yakin nan da yake ma tsakanin Russia da Ukraine shine ya shafi duk kasashen duniya ko ina wannan matsalar mai ya shafi kowace kasa ta duniya. Mannan kuma shi yasa farashin mai kaga ya kara tsada a duniya. Duk duniya ba inda ake sai mai da sauki irin kamar Najeriya. Duk duniya in kaga duk kasan da ake sai a duniya in ka duba farashin mai lita da ake shi na Najeriya shi sauki har gon take siwa ta so shi kusan a kudin Najeriya in ka duba wajen kusan naira 2000 amma take sai shi akan naira 65 wasu ma kaman retail tana sai shi 162.5.
To sai dai ba da masu ya umabai wanda ya kwashi shekaru sama da 30 yana harkar man fetur a Najeriya yana ganin duniya ce ta shiga wani yanayi domin hanyoyin samun man fetur sun riga sun dakile.
Ai ba magana tsadan mai ba Hajiya Madina, ai nan gaban ruwa ma an bai wasa ba sai ya kara tsada domin hanyoyin da za a bi a taho da kayayyakin masarufi zuwa kasashen duniya hanyoyi sun dade magana wannan saboda wannan crisis da ake da Russia. To magana fetur din nan kuma sai an yi kewaya da shi kafin ya taho. In banda Allah kawo mana ma wannan gwamnati mai adalci da har yanzu ƴan Najeriya koko ƴan kasa ba su san mahalin da mai yake kamawa ba idan gwamnati ta soshe ya shigo kasar ta. Dan ina mai tabbatar miki da cewa litan man fetur tana kamawa sama da 2000 namun kudin mu na Najeriya amma gwamnatin tarayya za a zo a saida shi har a saida shi akan 165 a yanzu halin da ake.
Shi kuwa kakakin kamfanin man fetur na kasa mai zaman kansa Garbadin Muhammad ya fitar da sanarwa cewa kada mutane su hanzarin sayan man fetur suna koyewa domin akwai isasshen man fetur a kasa. Garbadin ya ce ma'aikatar tana namijin kokari wajen shawo kan karancin man da yake jawo layuka a gidajen mai. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma za mu leka jihar Kano. Kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari da cigaban al'umma sun kalubalanci yunkurin gwamnatin jihar na gina shaguna a harabar wasu makarantun sakandare da na firamare mallakar gwamnati domin gudanar da hada-hadar kasuwanci. Suna masu bayyana lamarin da cewa kokari ne na cigaba da kasar harkokin ilimi a jihar. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kurya aiko mana.
Yanzu haka dai gwamnatin jihar ta fara tantance wasu daga cikin makarantun firamare da na sakandare a birni da kewayen Kano, musamman waɗanda harabobinsu ke makwabtaka da manyan titunan birni, domin auna filayen gina shaguna da za a rabawa 'yan kasuwa da ke gudanar da hada-hadar cinikayya. Tunda hukumar tsara birane ta Kano ta fara wannan aiki, wadda gwamnati ta bayyana a matsayin kokarin kirkiro hanyoyin samun kuɗaɗen shiga da za a kyautata yanayin makarantu ko kuma ilimi baki ɗaya. Architect Abdulhab Suleiman shine manajan daraktan hukumar tsara birane ta Kano.
Ita wannan magana dai kamar yadda kake faɗa, Ministry of Education ta kawo sa ta faro ta, akwai kuma NPTA da kuma All the Boys da kuma sauran ƙungiyoyi da suke kula da makarantu. Su suka kai wa gwamnati koke cewa an bar makarantu suna lalacewa, kuma ya kamata an yi da wani abu da za a yi a duba kuma a yi. Mun kuma gwamnati turo mana, mun kuma muka duba muka abin da za a yi planning a taimaki wannan makarantu. Sai muka cewa idan muka samu shagunan da za mu mallaka makarantun, saboda an duba an ga makarantun ma ba su ma da kuɗin shiga, ba su yadda harkar 2,500 ta zaso a makaranta, sai a yi ta kewaye kewaye a rage wani lokacin ka ga shi kansa aikin ya gagara. Amma dabara shi ne idan aka yi wa makarantun shaguna ba za su dogara da kansu ba. Kuma wannan abin da kake gani har ƙauyuka za mu shiga, za a je a ƙauyuka ma a ga in zai yi a yi wannan gyara ne na makarantu. Ni a ra'ayina ina ga wannan ba matsala ba ce, sai ya danganci da kuma kalle shi.
Da zaka dai zauren gamayyar ƙungiyoyin shugabanci na gari da cigaban al'umma na jihar Kano sun bayyana matakin da cewa yunkuri ne na kassara harkokin ilimi a jihar.
Wanda isa'in kuɗin za su shiga, kuma waɗannan kantinan suwa za a ba, siyar da su za a yi. Mutanen gari ne waɗanda suke da ƴan gata, waɗanda suke da iyayen gida, su za a siyarwa. Sannan fi sabilillah ta gode ko ina sai a yanka a yi kanti, ba ci gaba ba ne a ƙasa. Idan aka riga aka yi waɗannan kantinan, an rufe iska da duk wani abu na walwalan yara. A ƙarƙashin Kano Civil Society Forum, na san ƙungiyoyi da yawa da muke magana yau da su sun kalubalanci wannan cewan gaskiya bai dace ba, kuma za a rubuta a rubuce a ga gwamnatin Kano wannan abin da take ba daidai ba ne, kuma mutane ba su yarda da shi ba.
Hajiya Halima Ben Umar kenan ta zauren gamayyar ƙungiyoyin cigaban al'umma a jihar Kano. Gwamnati dai ta ce ta fara aiwatar da wannan tsari ne bisa amincewar shugabancin kungiyar iyaye da malaman makaranta ta Najeriya Reshen Jihar Kano. Amma Alhaji Sani Suleiman Dan Hassan, shugaban kungiyar na Jihar Kano, na cewa
ban taɓa samun wata takarda daga wani organization ko daga gwamnati cewa za a gina corner shops a waɗansu makarantu ba. Don gaskiya ma ba masu. Na farko dai kaga shagunan nan an yi, ba makarantun ne suke amfana ba. Ba kungiyar ce da take makaranta take amfana ba. Na biyu, in an yi shagunan nan akwai hadari, akan sai da abubuwa kamar kayayyakin maye a irin waɗannan shagunguna. Waɗansu kan sa kaɗe-kaɗe, karatu da kiɗa baya yiwuwa. Waɗansu za ka ga in makarantun mata ne, waɗansu makarantun za ga ana lalata 'yan mata a irin waɗannan shagunan. Za mu ƙalubalanci abin mu ce ba masu, ba mu yadda ba. Amma hukuma ce ta fi karfin babu da zami, tunda mu ba hukuma ba ne.
Hakan dai na nuna bukatar da ke akwai ga gwamnatin ta Kano ta koma baya domin sake tuntuɓar masu ruwa da tsaki kafin ta ci gaba da aiwatar da wannan tsari. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahotonmu na musamman.
Shekaru 16 kenan tun bayan da Najeriya ta gudanar da aikin kidayar al'umma da ke cikin ƙasar. Alƙalumar kidayar shekara ta 2006 da aka yi a Najeriya na nuni da cewa ƙasar na da mutane miliyan 140 ne. Shekaru 16 bayan nan babu takamamman adadin yawan al'ummar da ke cikin Najeriya. A shekara ta 2020 hukumar kidaya ta ƙasa ta yi hasashen Najeriya na da yawan al'umma miliyan 206. Kan haka ne gwamnatin kasar ta shirya gudanar da kidayar al'umma wanda za ta fara da kidayan gwaji a wasu kananan hukumomi a daukacin jihohin Najeriya. Kafin kidayan gama gari da za ta gudanar a shekara ta 2023. Kwamishinan hukumar kidayar jama'a da ke wakiltar jihar Plateau Madam Cecilia Dapuet ta shaida mun matakan da hukumar ta gindaya don gudanar da kidayar al'umma.
Mun fara shirin kidaya na 2023 din da dadewa. Mun yi rabon duka Nigerian din kadan kadan yadda lokacin kidaya mutane biyu za su iya je su kirga mutane a ciki, don muna so lokacin kirgan yayi za a yi kowa da kowa da yana Nigeria. Amma a yanzu muna shirin abunda muna ce trial census, sai a fara gwada su kayan abubuwan da za mu yi amfani da shi da ma'aikatan mu gani ko inda wani kuskure sai mu gyara. Yanzu wannan trial census din shine ya kamata na karshe kafin a yi babban. Monday mai zuwa 27 za mu horar da wanda za su je wannan aikin din.
Sakamakon kidayen da aka gudanar a shekara ta 2006 ya janyo cece kuce tsakanin yankin Kudu da Arewa, wanda ya nuna jihar Kano ita ce ke kan gaba da yawan mutane miliyan 9,400, yayin da jihar Lagos ke bi mata da jama'a miliyan 9, wanda gwamnan jihar Lagos a wancan lokaci Bola Tinubu ya neme a sake gudanar da kidayen, wanda a cewarsa kididdigar su ta nuna jihar Lagos na da mutane fiye da miliyan 17 ne. Domin magance irin waɗannan matsaloli ne hukumar kidayen ta ce ta samar da na'urorin da za su hana kutse da sauya alƙaluma.
Method da za ya dan bambanta da na da. Da ana tambaya abu ana rubuta. To ko an yi rubutun ba rubuta daidai ba, ba wanda zai tabbatar. Yawwa, to amma na'urar da muke da shi yanzu muna ce digital,
a computer kenan, yanda mutane
a computer. To kin gan yadda a ce mutum zai je ya yi wani abu don ya lalatar da shi yana da dan wuya, wannan ne muna so mu gwada a wannan lokaci.
Hukumar wayar da kan jama'a a Najeriya na da tasiri wajen fahimtar da al'umma kan kudire-kudiren gwamnati da dukkan abubuwan da suka shafi jama'a. Shugaban hukumar a jihar Plateau Madam Kanen Pamhoro ta ce sun fara fargar da jama'a kan shirin kidayar, suna kuma neman goyon bayan su.
Kidaya na gwajin nan wato domin a fara gwada inda za a yi kidaya, domin in ba a gwada din nan ba gwamnati ba za su san daidai nauyin abin da suke dauke da shi wanda za su yi ba. Shi yasa ana fara daga enumeration, wato ana kirga gidaje sai an yi wa'annan tukuna kamun a zo a fa trial census din a gani inda tafiyan yanda zai yi, ina mutane sun fi yawa, yaya za a yi da cike mutane sun yawa a wa'ansu mazauna. Shi yasa gwamnati tana gwada wannan don ta san yaya iya kashe kuɗi, ya iya tafiyar da gudanar aiki din.
Alfanu ko kuma wani amfani al'umma za su samu musamman da wannan kidaya? Don wani lokaci za a ce an yi kidaya sai kaga mutane ba su ma fahimci menene ma'anan wannan kidaya ko kuma menene alfanun da za su samu ba.
Mutane su sani cewa amfanin wannan kidaya, domin gwamnati ta sani iyakan namban mutanen da suke cikin kasa, kuma gwamnati ta shirya a sani bohol na angon nan guda daya ya kasa, pipe na ruwan pompon da yake wuce wannan angon guda biyu guda uku a samu ya kasa, kuma a sani asibitin primary health care guda daya a anguwa ya kasa ko ya kamata a kara, domin duk wa'annan plan ko shiri wanda gwamnati ke yi domin sai ta san namban mutanen da take da shi.
To yaya za ku yi da yan gudun hijira musamman waɗanda suka kaurace ma muhallan su, same su su ma kidaya su?
Wannan tambaya ta yi min dadi sosai Malama Zainab. Game da wa'anda suka yi gudun hijira, gwamnati shi yasa gwamnati take shirin wannan kidaya, domin gwamnati tana so ta san su waye ne ba su wurin zaman su. Gwamnati kuma ta yi shiri tun in dan gidanka ka riga ka fara foundation ta riga ta in lokacin da aka zo kirga gidaje lokacin kamun a zo kai yau an riga an kirga wayannan gidaje
ko da gidanka ya rushe ya zama kaman kango
ko gidanka rushe idan sun tabbata akwai wurin da za a yi rubutu suka ce idan akwai wurin da za a yi rubutu ruwan sama ba zai share shi ba sun rubuta cewa akwai mutane anan ko ga alama akwai mutum a wannan wuri so waɗanda suke gudun hijiran nan gwamnati tana sane da su zata bi su ayi musu kirge a wurin da take suke kuma kamar yanda sun cross maybe daga state namu nan zuwa wani state daban ana shiri ko ba za a bi su zuwa wuraren da suke ba amma idan sun ji labari suka dawo da baya wurin zaman su duk za kida ya su
banda ƴan gudun hijira al'umar Fulani dake sintire a daji don ciyar da dabbobin su a wasu lokacin sukan kuskure samun irin wannan dama na shiga kidayar ba tare da an tsallake wasu su ba Shugaban matasan Fulani a Najeriya Abdulkarim Bayero ya yi kira wa al'umar Fulani da su bada goyon baya wa jami'an kidayar.
To yana da muhimmanci kowa ya san cewa wannan kidayan da za a yi wato kowa in gwamnati bai san da kai ba ba yanda zai yi maka wani abun ci gaba. To saboda haka yana da muhimmanci duk Fulanin mu na rigage su fito a yi wannan abun tare da su kuma gwamnati ta bada ma'aikata su shiga lunguna inda rigage suke da Fulani mu wanda ba su fahimci abubuwa kuma muna so muna wayar masu da kai lallai wannan abun kada wani ya ce ko wani abu ne manufa daban a wannan manufa ce ta gwamnati za a san da yawan ku kuma an san da yawan ku gwamnati za ta san me wani irin aiki za a yi maku kuma in ba a san da yawan ku ba yanda za a yi a kawo maka wani abun ci gaba a yankin ko a kauyukan ku
wannan tsarin za a bi mutane har gida-gida ne to kaga wani lokaci yana da sarkakiya da yake su ba zama wuri ɗaya suke yi ba kana ga kaman ta ina su Fulanin nan za a same su domin a yi wannan gidaya da su
abun da ya kamata gwamnati ta yi shine a ɗauka ma'aikata wato Fulani wanda suka san wayan su gurare wanda ba kowa ya sani ba domin a shiga wurin da ya kamata a yi wayannan kidayan saboda wani ba kowa musamman halin da ake ciki yanzu mutane suna cikin tsoro da sauransu to ya kamata a dau akwai Fulani da suka yi karatu da yawa to a dauke su a cikin wannan aiki na kidayan domin za su isar da wannan abun ga sauran Fulani da suke lunguna da sauransu.
Shi ma Chiroman Records John Igem Itsegog ya ce yana da yakinin gwamnati za ta yi amfani da alƙalumar al'umar Najeriya ne wajen aiwatar da tsare-tsaren da za su inganta rayuwar jama'ar ƙasar.
To a maganan kidayan da gwamnati ce suke so su yi din nan ya kamata al'umma gabaki daya jama'a su ba su haɗin kai domin wani lokaci sun zo haka gwamnati suka so su san yawan jama'a da suke al'umma domin idan abu ya zo na taimaka ma al'umma kaga sukan gruba yawan mutane da suke wurin a yana da babban tasiri ta wurin zabe da yake zuwa domin ta wurin da muke sanin yawan wayanda suka kai shekaru na zabe
yaya kake ganin kaman ya kamata gwamnati ta aiwatar da wannan kidaya musamman a wuraren da akwai rashin tsaro
gwamnati ya kamata ta tashi tsaye a kawo jami'an tsaro musamman ma ba ma jami'an tsaron kade ba ma dole ne kamata a hada kai da sarakuna da shugabannin al'umma gabaki daya sannan a tabbatar a wayar ma mutane da kai saboda lokacin da za a shiga aikin nan saboda kar a samu matsala ba
Gwamnatin tarayya dai ta keɓe fiye da naira biliyan 190 don gudanar da kidayar da za a yi da na'ura karon farko a tarihin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga wannan saƙon.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo.
Madalla a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4:54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
To da farko za ku ji cewa hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta bayyana cewa kasar Ghana za ta karbi zunzurutun kudi dalar Amurka miliyan 9 sabili da cancantar da ta samu na shiga cikin kasashen da za su fafata a gasar neman cin kofin kwallon kafa na duniya da zai gudana a kasar Qatar cikin wannan shekara ta 2022 nan gaba kadan. Kungiyar kwallon kafa ta Ghana Black Stars ta yi wa Jarrod da kungiyar Super Eagles ta Nigeria a karo na biyu da ya gudana a Abuja. An ruwaito jaridar San Diego Tribune na faɗin cewa ƙasar Ghana da sauran ƙasashen da suka sami cancantar buga gasar kwallon duniya kowannensu zai karɓi dalar Amurka miliyan 9. Bugu da ƙari, ɗin ƙasar Ghana ta sami nasara zuwa zagaye na biyu za ta sake samun dalar Amurka miliyan 4. Yayin da in ta samu nasarar zuwa quarter final za ta sake samun dalar Amurka miliyan 25. Kasar da ta yi nasara da ɗaukan kofin duniya za ta sami kuɗi dalar Amurka miliyan 42 kyauta. A halin da ake ciki kuma za a bai wa ƙasashen da suka sami shiga buga ƙwallon za a ba su miliyan 2 kowannensu na somin taɓi don fara gudanar da shirye-shirye. Gobe Juma'a idan Allah ya kai mu, ƙungiyar ƙwallon ƙafa Golden Eagles 'yan ƙasa da shekaru 17 da su ke cire ne da takwaransu na ƙasar Burkina Faso a wasan ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka da ake kira WAFU da za a kammala a ƙasar Ghana. Kafin kawowa ga wannan gabar ta ƙarshe, Golden Eagles ta doke ƙasar Cote d'Ivoire da 3-1, yayin da ƙasar Burkina Faso ta yi nasara a kan Ghana mai masaukin baki da 1-1 mai ban haushi. A halin yanzu dukkanin kasashen Najeriya da kuma Burkina Faso za su buga wasan kwallon kafa ta nahiyar Afirka da za a gudanar a kasar Algeria a shekarar 2023. A daya hannun kuma, kungiyar kwallon kafa ta matan Najeriya Flamingos ta sami cancantar shiga neman cin kofin duniya da zai gudana a kasar India. Ta sami nasara a kan kasar Habasha da yawan maki guda ɗaya tak. Yanzu kuma zan karkare shirin takaitattun labarin wasanni na wannan mako da kawo muku hirar da ne da Alhaji Sani Ahmed Toro, tsohon sakatare a hukumar kwallon kafan Najeriya.
Da farko muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah tabaraka wa ta'ala ya sabu kashi da wannan yanayi da Allah ubangiji ya taimaka a kan sako mu ba abin da za mu ci shi. Mu gode wa ubangiji. Kuma gode mutanen Najeriya masoya ko'ina wanda suka ta'adda ubangiji ya karɓi addu'ar aka sake mu cikin ƙaramin lokaci.
Ka taɓa kawowa a ranka za ka shiga wannan yanayi kuwa?
Ya mutum ɗan adam zai yi tsammanin haka, wanda ba mutum yanzu kai matsayi iri na har Allah ubangiji ya kawo wannan shekaru bai ga irin wannan a rayuwar ba. Amma abin da ubangiji ya kaddara tun kafin ya haɗu ce ka ya gano shi ga abubuwan da za ka yi da yanda za ka je da wannan duka gaba da. Sau irin gurbe mun sani cewa Allah shi ya kaddara haka zai faɗe ne, kuma Allah cikin ikonsa cikin rahamansa da shi mun fito mun tsare da iyalai mun tsare da abokai mun tsare da amina. Muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala.
Daga ƙarshe su kuma wayannan mutane masu wannan halayya me ya shawaran ka gare su?
Muna muku fatan in masu shiryuwa ne Allah ya gode mu shirya ta shi, in kuma ba su shiryuwa ba za su shiryu ba Allah shi ya san abin da zai yi.
Abdullahi Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice dai, kungiyar Taliban a kasar Afghanistan ta nemi agajin kasa da kasa yau Alhamis a daidai lokacin da kasar wacce yaki ya daidaita ke kokarin tunkarar bala'in girgizar kasa da ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 1,000. A ranar Alhamis ne kotun kolin kasar Amurka ta yi fatali da dokar takaita mallakar bindiga a birnin New York a wani babban hukuncin da ta yanke na kare haƙƙin mallakar bindiga. Amurka na faɗaɗa ƙarfinta na gwajin cutar ƙyandabiri wato monkeypox ta hanyar tura ayyukan gwaje-gwaje a ɗakunan da ake gudanar da bincike.
Kama sauraro ana muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu da wani sabon shirin. A madadin Binta Suleiman Yara da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.